نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا بيارق وطن المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 11 ga watan 7 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wanda wannan shine zai zama darasi na 35 a cikin darussan da ke gudana a wannan littafi mai albarka kuma muna nan a cikin bayanin aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dogon karatu ne wanda ya shafi hajjin Annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga ainihin wato fitowar sa zuwa miƙati daukan harama tahowa zuwa ainihin wato garin Makka da dukkan abinda ke gudana ga mahajjaci amma bisa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dama Annabi sallallahu alaihi wasallam in za mu tuna yace khuzu anni manasikakum yace a koyi aikin haji daga wajensa da aka gashi shine da kansa ake ba mu labarin yaje wuri kaza yayi kaza yaje wuri kaza yayi kaza kaga daki-daki ana gaya mana irin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a matsayinsa na mahajjaci a dukkanin wurare waɗanda ake yin ibada wato ta aikin haji za mu tashi a didi gabar mun yi magana akan yayi dawafi kaga kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka har an gaya mana ta inda ya shigo kuma da ya shigo ga da abin da ya fara sallallahu alaihi wa sallama yayi dawafi wato dawafi guda 7 ya fara daga ainihin wato Hajarul Aswad kuma ya kare da Hajarul Aswad ma'ana yayi zagaye guda 7 dukkan kowane zagaye yana fara daga Hajarul Aswad ya kuma zagayo zuwa Hajarul Aswad to bayan gama ainihin wato dawafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu a maqami Ibrahim wato wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla da aka Annabi ya tsaya a maqami Ibrahim yayi sallah raka'a biyu inda kar raka'ar farko ya karanta Fatiha qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu ya karanta Fatiha qul huwallahu ahad to zamu tashi inda malai yake cewa thumma raqiya alai hatta ra'al bait قال المؤلف رحمه الله تعالى bayan ya gama dawafi sannan sai ya fita zuwa safa min albab alladhi yuqabilu ma'ana ta kofar da take kallo shi sai ya fita daga wajen daki sai ya tafi wajen sa'ayi to da yaje ya nufi gurin sa'ayi din kan ya karasa sai ya karanta fadin Allah inna safa wal marwata min sha'airillah sannan sai ce abda'u bima bada'a Allahu bihi to shine sai matashiyar karatun mu thumma raqiya alai sannan sai ya hau kan dutsen safa hatta ra'al baita, har sai da ya gano ɗakin Ka'aba, ma'ana da ya hau kan dutsen Safa sai da ya hau gwargwadon yanda zai dinga hango ɗakin Ka'aba. Fastaqbala al-qibla, sai kuma ya fuskanci al-qibla. Fawahadallaha, ya kadaita Allah. Wa kabbarahu, ya girmama Allah. Wa qala, yace la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya. Lahul mulku wa lahul hamd, shi ke da mulki, godiya ta tabbata gare shi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi mai cikakken iko ne akan komai. La ilaha illallahu wahda, yace babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai. An jaza wa'ada, Allah ya zartar da alƙawarinsa. Wa nasara abda, ya kuma taimaki bawansa. Wa hazamal ahzaba wahda, ya kuma karya gangamin kafirai shi kadai. Thumma da'a baina dhalik, to bayan wannan zikiri sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a baina dhalika, tsakanin haka. Qala mithla hadha, ya faɗi irin haka. Thalatha marratin, sau uku, ma'ana bayan wancan zikiri zai tsaya yayi addu'a alkhairan duniya da lahira, sannan kuma sai ya ƙara maimaitawa da wancan zikirin da addu'a, ya sake maimaita zikirin da addu'a har sau uku. Thumma nazala, sannan sai manzon Allah ya gangaro daga kan dutsen Safa. Ilal marwati, sai kuma ya hari dutsen Marwa. Yamshi, yana tafiya. Falamman sabbat qadamahu, a lokacin da ƙafafuwansa suka tabbata, suka kafu, sa'a, sai yayi sauri. Hatta idza jawaza alwadiya, har sai da ya tsallake wani wadi. Wa as'ada, ya haye shi. Masha, sannan sai ya ci gaba da tafiya. Idan mutum ya taho daga Safa kafin ya je Marwa, akwai wani wuri da in an zo ake sassarfa a wuce gurin. Almilainil akhdaraini, wasu korayen alamomi ne guda biyu, za ka ga daga inda koriyar alama ta farko ta fara, ga kuma inda koriyar alama ta biyu ta ƙare. To idan mutum ya taho daga dutsen Safa da ya zo daidai koriyar alama ta farko, sai ya fara gudu-gudu ko sassarfa, sai ya wuce wannan koriyar alama ta biyu, sai kuma ya ci gaba da tafiya zuwa Marwa. Haka idan ya taho daga Marwa yana zuwa koriyar alaman nan, nan ma zai yi sassarfa har sai ya wuce koriyar alama ta biyu, sannan sai ya ƙarasa zuwa Safa. Haka zai ta yi har sai ya yi sau bakwai. Wa dhalika qibala al-milayn al-akhdarayn, wannan sassarfar zai yi ta ne wato kusa da wayannan milamilan koraye guda biyu, wayannan alamomin koraye guda biyu. Fi awwalil mas'a, a farkon gurin sa'ayinsa. Wadhahiru anna alwadiya lam yataghayyar an wad'ihi, zancen da yafi bayyana, wannan kwarin lam yataghayyar, bai canza ba, an wad'ihi, daga yanda yake. Lokacin da Ibn al-Qayyim yake raye, yace har yanzu wannan wadin yanda yake haka yake. To amma kaga yanzu wajen shekaru da yawa, so yanzu an samu canje-canje, an samu fadada masallaci, an samu fadada gurin sa'ayi, an samu ainihin wato ci gaba da yawa, saboda yawan al'ummar da ke zuwa domin sauke wannan farali na ibadar aikin haji. Da haka kaga kenan, ba lalle bane in ka je ka same shi a yanda yanzu mallam yake mana bayani. Dan yanzu in ka je za ka ga ba ma za ka ga tudun dutsen kamar yanda yake a da ba. An gane ko? To da haka sai dai kamar yanda na faɗa, idan za ka hau za ka ji cewa hawa kake, saboda an yi ciko, an yi gyare-gyare, an yi wa gurin tile. So in kana hawa za ka ji hawa kake, in kana gangarowa za ka fahimci gangarowa kake. Amma tarin jigawar dutsen ka je ka ganta gashi Safa ne wannan, wannan Marwa. To in kana tunanin ka ga haka ba za ka gani ba, dan kar ka je gurin sa'ayi ka ce to ni ban ga Safa da Marwa ba, suna nan a nan gurin, sai dai kawai gurin Safar in kana tafiya za ka haushi za ka ji tafiyar taka tana dan nauyi alamar hawa kake in za ka gangaro za ka dinga jin tafiyar tana dan kamar tunkudo ka ake saboda tafiyar tana sauri gangarowa kake wannan ita ce za ka gane cewa sai kudi in an gaya maka nan ne wurin sa'ayi to banda shi ba an kuma fadadawa saboda yawan alhazai da kuma yawan masu yin sa'ayi a lokaci guda dan kar a samu damuwa ta ture-ture ko wani ya cutar da wani wannan hadithin na irin sa'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ne wanda imam muslim ya ruwaito shi a cikin hajji hadithi mai lamba ta 1218 hadithin jabir dan abdullahi kaman yanda ya gabata fa kana sallallahu alaihi wasallam ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza wasala almarwata idan ya isa zuwa dutsen marwa arraqiya alaihi shi ma yana hawa kai kar ka je ka ce to ai ba sai ka hawo ba tunda ka zo daidai nan ka zo gindin dutsen ba sai ka hawo ba a manzon allah sallallahu alaihi wasallam hawa yayi dan haka kai ma zaka hawo can kololuwar dutsen wastaqbala albayta nan ma bayan ya hawo dutsen tunda inda duwatsun suke kallo ba inda ɗakin Ka'aba yake bane shi yasa aka ce in ka hawo dutsen idan misali dutsen yana kallon nan to in ka hawo kuma ɗakin Ka'aba yana nan to sai ka fuskanci inda ɗakin Ka'aba yake ba wai inda misali nan Safa nan Marwa da ka hawo kan Safa ka dinga hango Marwa anan a'a in ka hawo dutsen Safa din ba Marwa za ka kalla ba sai ka kalli in Ka'aba tana nan sai ka juya ka kalle ta an gane ko wa kabbara Allah wa wahadahu akan dutsen Marwa nan ma ya kadaita Allah ya girmama Allah wa fa'ala kama fa'ala ala Safa yayi irin abin da yayi akan dutsen Safa na wannan zikirin da addu'o'i falamma akmala sa'yahu 'inda al-Marwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sa'ayinsa a Marwa domin zaka fara ne da Safa za kuma ka kare ne da Marwa domin in ka taho daga Safa ka je Marwa ɗaya kenan in ka dawo daga Marwa ka koma Safa biyu Safa Marwa uku Marwa Safa hudu Safa Marwa biyar Marwa Safa shida Safa Marwa bakwai ka fara da Safa ka kare da Marwa shikenan ka gama sa'ayinka guda bakwai to bayan manzo Allah ya gama sa'ayinsa a Marwa sallallahu alaihi wasallam amara kullu man la hadaya lahu manzo Allah anan ne ya umarci duk wanda bai da abin hadaya an ya hilla da ya warware haramarsa ta umra hatman tilas haka ka'ida take mun karanta tun a baya duk wanda bai taho da abin hadaya ba to ba damar yayi aikin hajjin kirani sai dai yayi tamattu'i to da haka kamar yadda muka karanta dogon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Abu Talha su kadai ne suka taho da abin hadaya sauran sahabbai ba su zo da abin hadaya ba da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne yace to kun ga anan niyyar mu da taku za ta bambanta ni da nazo da abin hadaya na gama sa'ayi to zan dora zan ci gaba da zama cikin ihrami na har sai an gama aikin haji ku kuma tunda kun riga ba ku zo da abin hadayar ku ba to yanzu sai dai ku fara yin umra ku warware haramar ku ta umra sannan in lokacin aikin haji yayi ku sake yin niyyar aikin haji ku shiga cikin alhazai a aikin haji da ku kunga kun yi tamattu'i kenan to a daidai nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai waɗanda ba su da abin hadaya su warware haramar su ta niyyar kirani su mayar da wannan sa'ayin nasu da tawafi da suka yi zama na umarar ainihin wato tamattu'i wa amarahum an yuhillu al-hilla kulla kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su warware harama gabaki daya wa an yabqau kadhalika su ci gaba da zama a haka babu harami a wuyan su ila yawmit tarwiyati har izuwa yawmit tarwiya yawmit tarwiya ita ce ranar 8 ga watan Zulhijja ranar da alhazai ke barin garin Makka da sauran wuraren saukar alhazai su tafi zuwa Mina to a daidai wannan ranar sai su sake yin sabuwar haramar aikin haji sai a fita tare da su walam yahilla min ajli hadihi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada amanta bi warware haramar sa ba saboda yana da abin hadaya wa hunaka qal a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana lokacin da aka ga ya masa sahabbai sun shiga cikin damuwa dan sun kudurci yin irin niyyar aikin hajjin da annabi yayi saboda su dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikin hajji tunda sun fito tare irin haramar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin ta suka kudurci niyyayi sai dai kash ba su cika wata ka'ida ba cikin ka'idojin da ya kamata a cika domin su dace da annabi sallallahu alaihi wasallam a aikin hajjin kirani wannan ya tilasta a gaya musu cewa dole su yi hakuri ba za su yi kirani ba tunda ba su zo da abin hadaya ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka zo da abin hadaya su kuma za su iya yin kirani za su ci gaba da aikin hajji da haka sahabbai waɗanda suka shiga damuwa aka gaya annabi cewa fa sahabbai fa ga ba su ji daɗin wannan canji da suka samu ba to anan ne manzo Allah yake cewa la wista qabaltu min amri mastadbartu ai bi ma'ana law arabtu fi awwalil hali ma arabtu fi akhiri shine ma'ana la wista qabaltu min amri mastadbartu da dai wato arabtu fi awwalil hal da tun a farkon wato a karan farko na fahimci irin abinda na fahimta a ƙarshe to ni ma da ma lama suqutul hadaya da ban koro da abin hadaya ta ba ina fata an gane da na fahimci tun a karan farko irin abinda na fahimta yanzu a ƙarshe to ni ma da ban yi wahala na koro abin hadaya ta ba da duk sai mu yi tamattu'i wala ja'altuha umratan kuma da dai na mai da ita ni mata koma umra ba ma ban gane cewa ko ban fahimci hakan zai yi ba sai da na riga na yi haramar kirani kuma na koro dabba ta ta hadaya da haka yanzu babu yanda za a yi da haka dole a yi haƙuri da wato wannan yanayi ina fata an fahimci la wista qabaltu min amri mastadbartu dan ana dan shan wahala wajen fassara wannan jumla ne ma'ana da na sani tun a karan farko irin yanda na sani ko da na fahimta tun a karan farko irin yanda na fahimta a ƙarshen al'amari to da ban koro abin hadaya ba kuma da na sanya nima niyyata ta zama umra zan fara yi sannan daga baya kuma in zo in yi niyyar aikin hajji wannan hadisin shi ma Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin hajji hadithi na 1651 haka a cikin al'umra hadithi na 1785 Imam Muslim a cikin hajji hadithi na 1216 hadithin Jabir dan Abdullah wa hunaka da'alil muhallikina bil maghfirati talatan anan ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa masu aske gashin kansu gaba ɗaya addu'ar gafara ma'ana anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'ar ne wato ga samun gafara ga masu kwalkwabo an gane ko walil muqassirina marra anan ne kuma yayi wa masu saisaye ko kwaskwas yayi musu addu'ar samun gafara sau daya domin masu kwalkwabo sune manzo Allah ya musu addu'a sau uku yace Allahumma arhamil muhalliqin sahabbai suna wal muqassirina ya rasulullah yana Allahumma arhamil muhallikin suka ce wal muqassirina ya rasulullah yace Allahumma arhamil muhallikin wal muqassirin Allah ya rahama da jin kai ga waɗanda da suka je aikin hajji za su yi aski suka aske sumar duka Allah ya musu gafara ya rahama gare su waɗanda su kuma ba sa son su yi kwalkwabo suna son su dar saisaye sai suka ce hadda masu saisaye ya ma'aikin Allah manzo Allah ya ce Allah dai kai rahama da jin kai da gafara ga masu aske gashin su gaba daya su kuma suna ce hadda masu saisaye sai ana ukun annabi ya ce hadda masu saisaye to anan ne kaga annabi ya nema wa masu aske gashin su gaba daya a aikin hajji aske shi gaba daya neman gafara ko ya nema musu gafara sau uku sannan kuma yayi addu'ar samun gafara ga masu saisaye sau daya wannan hadithi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin hajji hadithi mai lamba ta 1301 hadithin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda da kuma hadithi mai lamba ta 1302 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wa amma nisa'uhu sallallahu alaihi wasallam fa ahlalna wa kunna qarinatin illa Aishata, amma game da iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam su kam duk sun warware haramar su. Fa ahlalna wa kunna qarinatin, alhalin dama su ma sun kasance masu niyyar kirani, illa Aishata, bandana Aisha. Fa innaha lam tahilla min ajali ta'azzuril hil bil hayy, matayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlalna, suma sai suka warware waccan harama ta farko. Wa kunna qarinatin, wanda da suma sun yi niyyar kirani, to amma tunda kamar yanda muke ta maimaita ba su koro abin hadaya ba, to sai yasa dole sai dai su yi aikin hajjin tamattu'i ba kirani ba. Illa Aisha, wadda bata warware harama ta bana na Aisha ce kawai. Fa innaha, ita kuma na Aisha, lam tahilla, bata warware wannan haramar ba kaman yanda sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka warware, min ajali ta'azzuril hil, saboda warwarewar ba za ta yiwu ba, bil haid, saboda tana jinin al'ada, bata samu damar yin dawafi ba, da haka babu magana warwarewa har sai ta yi dawafi. Wa amara man ahalla ka ihlalihi an yuqima ala ihrami, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk waɗanda suka yi harama irin haramarsa, waɗanda suka yi niyyar aikin hajji irin nasa, kirani kenan, an yuqima ala ihrami, kowane ɗaya daga cikin su ya ci gaba da zama da ihraminsa, kar ya warware, in kana ma'ahu hadiyun, in dai akwai abun hadayarsa tare da shi. Wa an yahilla in lam yakun ma'ahu hadiyun, sannan koda sun wanda ya yi niyyar zai yi kirani irin aikin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to in ba shi da abun hadaya, bai taho da abun hadaya ba, shi ma ya warware harama. Wa kana yusalli muddata maqamihi ila yawmi tarwiyati bi manzilihi bil muslimina bi zahiri makkah fa qama arba'ata ayamin yaqsuru salat. Wa kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli, yana yin sallah, muddata maqamihi, a tsawon zamansa, ila yaumin tarwiya, har zuwa ranar tarwiya 8 ga watan Dhulhijja, bi manzilihi, a masaukinsa, bil muslimina, da sauran musulmi, bi zahiri makkata, a bayan garin makka, fa qama arba'ata ayyam, manzo Allah ya zauna ne tsawon kwana 4, ya kasuru salata, yana yin kasarun sallah, da sallar da zai yi a zahar la asar, da sallar isha, yana yin kasaru. Wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Takasirus Salah, hadithi na 1085, haka a cikin Hajji hadithi na 1564, hadithin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda. Falamma kana yawmul khamis, ranar al-hamis da ta yi wato duhan da hantsi, tawajjaha biman ma'ahu, manzon Allah da shi da waɗanda suke tare da shi, sai suka fuskanci ila Mina, zuwa Mina, kamar yadda muka faɗa, yawmu tarwiya ita ce ranar 8 ga watan Zulhijja, ita ce ranar da gaba ɗaya alhazir ke daɗewa daga garin Makka, za ka ga ana ta ɗiban su akan ababen hawa, ana tafiya da su zuwa Mina. To ranar Alhamis sallallahu alaihi wasallam, da hantsi da shi da sahabban da ke tare da shi suka bar garin Makka, suka nufi Mina. Fa harama bil hajji man kana ahalla minhum min rihalihim, duk waɗanda suka warware harama daga cikin sahabbai suka yi niyyar tamattu'i, to sai suka sake ɗaukan harama daga masaukansu. Ina son a nutsu sosai a fahimci karatun. Kun san mun taho da cewa sahabban nan duk gaba ɗaya sun taho da niyyar irin aikin hajjin Annabi shi za su, haka ne? Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ga cewa akwai waɗanda ba su taho da abin hadaya ba daga cikinsu. Wanda bai zo da abin hadaya ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi umara ya warware haramarsa kawai, sai dai ya tamattu'i, ba damar yin kirani. Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da waɗanda suka zo da abin hadaya, su za su iya yin hajjin kirani. Kar ku manta, hajjin kirani shi ne yin umara da aikin hajji a haɗe ba tare da rabawa ba. Wannan kirani kenan. Da zarar mutum ya gama umara sai ya saɓe da aikin hajji, kirani kenan. Tamattu'i kuma shi ne ka gama umara, ka yada zango ta hanyar warware waccan niyya ta umara, sannan ranar yawmu tarwiya 8 ga wata sai ka kuma sake yin harama da aikin hajji, sai ka bi ayarin alhazai, sai ka je kai aikin hajji. Kaga kai ma dai kayi aikin hajji da umara, amma daban-daban. Kayi umara ka daban, ka zo kai aikin hajjin ka daban. Wannan shi ake kira da tamattu'i. to sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi umarni da cewa wayanda basu taho da abin hadaya ba aka ce su warware haramar su a can baya to yanzu sai su sake daukan harama kuma ta aikin haji daga masaukansu walam yadkhulu ila almasjid bal ahramu wa makkata khalfa zuhurihim walam yadkhulu ila almasjid amma fa basu shigo masallaci ba bal ahramu bal sun yi harama ne wa makkatu khalfa zuhurihim garin makka yana bayan su kun san a baya kadan mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sauran musulmi sun zauna suna yin sallar kasuru a bayan makka a bayan gari kenan an gane to anan abinda ake so a gaya ma wato wayanda cikin sahabbai aka ce su sake yin sabuwar harama ta aikin haji dan su tafi zuwa ainihin wato aikin haji ba su dawo da baya sun shiga garin makka ko sun shiga masallaci dan su yi harama ba kowa daga inda yake masaukin sa daga nan yayi harama kawai aka kama hanya aka tafi mafhum falamma wasala ila mina yanzu in kun fahimce ni ko kun fahimci karatun yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho yanzu duk da shi da sahabbai da sun yi harama da aikin haji sai dai shi wani irin aikin haji yayi kirani wayanda basu zo da abin hadaya ba wanne suka yi tamattu'i to yanzu da shi da yake kirani da su da za su yi tamattu'i da ma in akwai mai ifradi a cikin su yanzu duk sun dungumo sun taho ina mina an fahimci karatun to falamma wasala ila mina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin mina nazala sai ya sauka daga kan abin hawa wa salla biha dhuhra wal asra anan mina yayi sallar azhar yayi sallar la'asar wa bata biha kuma ya kwana anan dai mina din falamma tala'at ash-shamsu bayan ya kwana a mina da gari ya waye rana ta fito sara ila arafa sannan sai manzo Allah ya taho kuma zuwa sai ya tafi zuwa arafa kaga mina daban arafa daban yanzu ya baro garin makka ranar 8 ga wata ya zo garin mina yayi sallar azhar raka'a biyu lokacin la'asar da yayi shi ma yayi sallar la'asar raka'a biyu magariba tai yayi sallar magariba raka'a uku isha tai yayi sallar isha raka'a biyu kasuru ya kwanta gari ya waye yayi sallar asuba da gari yayi haske rana ta fito sai ya bar garin mina sai kuma ya dunguma zuwa arfa an fahimci yana wa akhadha ala tariqi dabbin sai ya shiga ta hanyar dab wata hanya ce sunan wuri ne dab din nan baina muzdalifa wa arafat dabbin din nan wani guri ne tsakanin muzdalifa da kuma arafa to a daidai nan hanyar dab din tana nan tsakanin muzdalifa da arafa ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce daga mina zanifi arafa ala yamini tariqin nasil yawm dama da hanyar mutane a yau wato dama da inda mutane wato hanyar da mutane suke bi a yau ita dabbin din tana gurin wa kana min as-sahabati al-mulabbi ya kasance daga cikin sahabbai akwai mai labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak a cikin sahabbai akwai wanda wannan suka rike suna tai wa minhumul mukabbir a cikin su akwai wanda kabbara kawai zaka dinga jin suna yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akwai cikin sahabbai wanda wannan suke yi wa huwa yasma'u annabi yana ji wasu na yin talbiya wasu na kabbara wala yunkiru bai yi inkari ba kenan tunda bai yi inkari ba ka iya yin kowane zikiri kana iya kai talbiya kana iya kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu zuwa karshe kana iya kai kabbara da sauran azka fa wajada al-qubbata qad duribat lahu bi namira manzo Allah yana zuwa arfa sai ya tarar da hema rumfarsa da zai zauna a ciki an riga an kafa masa ita a wani guri da ake kira namira bi amrihi da umarninsa sallallahu alaihi wasallam kan ya iso ya bada umarni ya ce a buga masa rumfarsa a hada masa tenti dinsa a namira da haka sai zama tent na annabi sallallahu alaihi wasallam an kakkafa an kafa masa shi a gurin da ake kira Namira wa hiya qaryatun sharqiyya arafa wato wani gari ne shi Namira din gabas da arafa duk cikin bidugu cikin arafa din ne wa hiya kharabun al-yawm amma gurin ya rushe Namira din ta rushe a yau babu ita an gane shine ma'ana ibn al-qayyim yake cewa wa hiya kharabun al-yawm amma Namira din kamar ta rushe a yau an gane ko ko kuma alqaryat ta rushe a yanzu da ake magana fa nazala fiha manzo Allah ya sauka a wannan hema din ko tantin da aka kafa masa hatta idza zalat ash-shams manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan hema din har sai da rana ta yi zawali da rana ta yi zawali daidai lokacin sallar azhar kenan amara bina qatihil qaswa manzo Allah sai ya umarni da a kawo masa taguwar sa mai suna qaswa manzo Allah hatta ababan hawan sa duk suna da sura yana da jaki ofair yana da taguwa qaswa yana da kuma alfadara da ake kiko alfadari da ake kiransa duldul da aka dabbobin sa suna da suna aka babu laifi kana da kekenka ka samu wani suna kila yana da gudu ko yana biya ma bukata ka sa masa wani suna kuma kanka sa sunan banza ya dinga yi maka faci ko kaca ta zube maka a hanya aka duba suna mai kyau yawa ka sa masa faruhilat da haka aka sa mata sirdi shine faruhilat ana kauta aka dora mata sirdi da linzami da komai thumma sara sannan manzo Allah daga nan kuma sai ya tafi bai tsaya ba hatta ata badnal wadi har sai da yazo wani guri da ake kiransa badnal wadi min ardi urana a kasar urana duk cikin yankin arfa din to anan a wadi wato anan wadi wato a kasar urana to anan ne fa khataban nasa manzo Allah yayi wa mutane khutba wa huwa ala rahilatihi amma fa yana haye akan taguwarsa khutbatan azimatan wata irin khutba mai girman gaske karrara fiha qawaid al-islam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan khutbar ya ƙara tabbatar da wato rukunan musulunci ya ƙara tabbatar da ka'idojin musulunci wa hadama fiha qawaid ash-shirk anan kuma manzon Allah ya sake rugurguza harsashin shirka wal jahiliya da tushen jahiliya a wannan hudubar yayin ragargai wato manzon Allah wannan hudubar ya sake tabbatar da tauhidi ya kuma yi rugurugu da shirka da al'amarin da ya shafi jahiliya wa qarrara fiha tahrim al muharramat a wannan hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake tabbatar da haramcin dukkan abubuwan da Allah ya haramta allati tafaqatil milalu wanda sauran addinai duk sun hadu ala tahrimiha akan haramcin wannan abubuwan wahiya wayannan abubuwan sune addima jinane wal amwal da dukiyoyi wal a'rad da mutunci babu wani addini cikin addinai duk da Allah ta'ala ya saukar da suka yadda da zubar da ciki babu wani addini da ya yadda da kaci dukiyar mutane da ba taka ba babu wani addini da ya yadda kaci mutuncin mutane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tabbatar da wannan haramcin ba kuma iya addinin musulunci ba sauran addinai sun yi hado tare da addinin musulunci a wannan ra'ayin cewa ba a yadda ka zubar da jinin mutum ba ba a yadda ka ci dukiyar mutum ba bisa haki ba ba a yadda ka ci mutuncin mai mutunci wa wada'a fiha umur al-jahiliyyati ta'ata qadamai a wannan ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya take al'amuran jahiliya karkashin kafarsa wa wada'a fiha riba al-jahiliyyati kullah ya kuma take duk wata riba irin ta jahiliya a karkashin kafarsa wa afdalahu ya rushe ta duk wata riba da ake yi a lokacin jahiliya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hudubar tasa ta wannan aikin hajin anan ya rushe wannan ainihin wato riba din wa ausahu bin nisa sannan manzo Allah ya yi wa sahabbansa wasiya game da kula da haƙƙin mata khairan ya yi musu wasiya ta alkhairi wa zakara alhaqq alladhi lahunna ya kuma gaya wa sahabbai haƙƙin da mata suke da shi akan maza wa alaihinna da kuma haƙƙin da maza suke da shi akan mata wa annal wajiba lahunna arrizqu sannan wato abin da yake wajibi shine ciyar da mata din akan mazansu wal kiswatu bil ma'ruf da kuma tufatar da su gwargwadon hali. Walam yuqaddir zalika taqdira, manzo Allah bai kaddara wani gwargwado ba na haka. Kawai Allah ya ga mali yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wanda yake da wadata ya wadata iyalansa a abinci, ya wadata su a sutura, ya wadata su a bukatun yau da kullum. Wanda kuma Allah ya kuntace samun nasa ya zamanto bai da wadata, ya ciyar da iyalansa gwargwadon iya karfinsa. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah baya kallafa wa rai sai akan abin da ya bata. Wancan an bashi da yawa aka ce yalwata, wannan an bashi kadan aka ce kula da iyalinsa gwargwadon iya samunsa. Kaji ba inda musulunci yace dan ka shiga wani hali ka ban matarka da rike gida, bam ce akai koyaya yake kawo ka ce ta yi hakuri, in ita kuma ta yi buga-buga ta ƙara wani abu, wannan ka ga dan kanta. Amma ka rungume hannu ka koma saboda kai kayi ritaya, ka koma kawai saboda an samu matsalar kasuwa ka kare, ka koma kawai ka rungume hannu ka batta daga ita sai yara, wannan ba musulunci bane. Duk yanda za a yi komai kunci komai talauci, to kai kokari ka samu iya abin da kake iya samuwa ka bayar, su kuma a gaya musu su yi hakuri da iya abin da ya samu. Ina fata an gane. Wa abaha lil azwaji darbahunna idha adkhalna ila buyutihinna man yakrahu azwajuhun. Musulunci kuma a nan manzo Allah a wannan hudubar ya halatta wa mazaje su dan daddaki matansu idan suka shigo musu da wanda ba sa so su shigo, idan suka shigo da waɗanda mazajen su ba sa so a shigo musu da su gida. An gane ko? Da haka babu laifi, akwai hukuncin wato duka, amma darban gairi mubarrih, kamar yadda musulunci manzo Allah ya faɗa duka ne ba mai farfasa jiki ba, ba mai yin targade ko fasa kashi ko wani abu mai kama, duka ne na horo. An gane. Da haka musulunci ko manzo Allah a wannan hudubar ya halatta wa maza su daki mata idan matan suka saba dokar su ta hanyar shigo musu da waɗanda ba sa so su shigo musu gida. Wa usafi hal ummata, manzan Allah a wannan wasiyar a wannan hudubar yayi wasiya ga al'umma bili ittisabi bi kitabillah, da yin riko da alqur'ani littafin Allah. Wa akhbarahum, ya basu labari annahum lan yadhillu, cewa al'umma sa ba za su taba bata ba ma damu mu'tasimin bihi, matukar sun yi riko da littafin Allah. In kaga al'umma ta bata to ta yi watsi da alqur'ani, amma ba zai taba yiwa mutum ya rike alqur'ani, ya fahimci alqur'ani a fahimta irin ta magabata, ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, to ba zai bata ba. Babu wata guguwa ta wata gurbatacciyar aqida, babu wani irin wato da'awa da za a zo masa da ita da ta ci karo da alqur'ani da sunna da za ta guguwar wannan da'awar zai dauke shi, babu. Da haka manzo Allah ya ba wa al'ummarsa wannan tabbacin, matukar sun yi riko da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za su bata ba. Thumma akhbarahum, sannan manzo Allah ya labarta musu annahum mas'ulun anhu, yace ku sani za a yi muku tambaya a cikin kaburburan ku game da ni, cikin jaraba wanda za a yi wa mutum a kabari, za a yi masa jaraba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka mutum ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kaunace shi, ya bi sunnarsa, ya ba shi kariya, ya mutunta shi, ya tafiyar da rayuwarsa bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam, insha Allah zai samu amsa cikin sauki. Annabi ya ce za a yi muku tambaya game da ni. Wastandaqahum bima yaquluna, wastandaqahum, manzo Allah ya nemi su yi magana, su yi magana, su yi bayani bima yaquluna, game da amsar da za su bayar in an musu tambaya, ma'ana wato su'al wal jawab kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambaye ku game da ni, amma ka san wato tun a nan duniya an gaya ma tambayar kuma an baka amsar, an ce ga tambayar da za a yi maka a cikin kabarinka kuma ga amsoshin tambayar. Na ba ta gane, dan ba a so kowa ya fadi, ai ka shiga ɗakin jarabawa baka san ina me za a tambaya ba, to in kaga kai tsallake sai dai in kai karatu mai fadi, ka dan tattaba kowane bangare, to kilan an ce a amsa uku cikin biyar sai ga zaka iya amsawa. Amma da an zo da ansa all to sai ga kuma mutun ya fara gumi, ko kuma a ce question 1 compulsory, to tana iyawa tana cikin wadda baka karanta ba. To amma wannan tambayar Annabi ya ga ma tambayoyi ne guda uku kuma ga ansa su. Daga ciki za a tambaye ka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka manzon Allah ya ce in an tambaye ku me za ku ce, wa bimadha yashhaduna, sannan manzon Allah ya ce wace shaida za ku bayar akai nan an tambaye ku. Faqalu, sai sahabbai suka ce nashhadu annaka qad ballaghta, za mu ba da shaida tabbas ka isar da sakon Allah. Wa addaita, ka ba da dukkan wajibin da aka dora maka. Wa nasahata, kayi wa al'umma nasiha. Fa rafa'a usba'ahu ila sama, manzo Allah sai ya daga dan yatsansa zuwa sama. Wa tashhada Allah alaihim, yace Allah ya zama shaida akan abin da suke fada. Salata marratin hasauku, domin ya daga hannu yana Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Kaji abin da suka faɗa da bakinsu, ya Allah na isar da sako, na sauke amana, na yi musu nasiha, Allah ka zama shaida. Wa amarahum an yuballigha shahiduhum ghaibahum, bayan manzo Allah ya gama hudubarsa sai ya umarce su waɗanda suke nan su isar da sakon nan ga waɗanda ba sa nan. Wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Hajji, hadithi na 1218 a shafi na 147, hadithin Jabir dan Abdullah, Allah ya kara musu yadda. Wa khataba khutbatan wahida, sannan hudubar ɗaya manzo Allah ya, ba kamar hudubobin da aka saba ko na sallar Idi ko na Juma'a ai ɗaya a dan zauna a kuma tashi, a wannan hudubar ɗaya manzo Allah ya, wa lam takul khutbatayn, ba guda biyu ba, jalasa bainahuma, wa lam takul khutbatayn jalasa bainahuma, ba hudubar biyu yayi ba da ake zama a tsakanin su, hudubar ɗaya yayi. Falamma atammaha, da manzo Allah ya gama hudubar sa sallallahu alaihi wasallam, amara bilalan, sai kuma ya umarci bilal, fa adzana, yayi kiran sallah. Thumma aqama, sannan ya tada iqama. Fa salla adh-dhuhra rak'atayn, manzo Allah ya sallaci azhar rak'a biyu. Asarra fihi mal qira'ata, manzo Allah ya asurta karatu ainihin wato a cikin wato sallar. Wa kana yawmal jum'a, kuma wannan ranar da aka yi tsayuwar arfa ta dace da ranar juma'a, ranar juma'a aka yi wannan arfa din. Fadalla, Ibn al-Qayyim yake cewa sai wannan ya nuna, ala annal musafira, ashe matafi la yusallil juma'a, baya yin sallar juma'a. In tafiya ta samu mutum ranar juma'a, ko da ya ga ana sallar juma'a, in ya tsaya ya yi sallar juma'a ya kyauta, mustahabbi ya yi, amma shi wajibinsa kawai ya kasaro sai ya tafi. In dai akwai hanya ba masu sallar juma'a sun tattare titi ba, zai iya wuce, tunda shi akwai ya tsaya sai an gama huduba an yi sallah, to ai shi kuma akwai uzurin tafiya a gaban sa. Kawai in ya wuce ya samu guri sai ya tsaya ya sallah azhar din sa raka'a biyu, kawai sai ya wuce ya tafi. Thumma aqama, sannan manzo Allah, sannan Bilal ya kuma tada iqama. Fa salla al-asr, manzo Allah ya sallaci al-asr raka'atayn raka'a biyu. Kaga a arfa jam'an wa qasran ake, ma'ana za a yi sallar azhar biyu la'asar biyu, kuma za a hade su lokaci guda. Wa ma'ahu ahlu makkah, kuma a tare da shi akwai mutanen makkah. Wannan sai ya nuna maka ashe me na kowa ba ko ne, an gane, domin a tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya taho daga garin Madina, to akwai yan makkah su ma sun taho tare da shi, amma duk kasaro aka yi, saboda minan da arfa din ba gidan kowa bane, ba garin kowa bane, duk kowa zuwa ne. Wa sallu bi salatihi qasran wa jam'an, da haka su ma suka yi koyi da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka bi shi sallah qasaru, kuma suka yi jam'i, suka hada azhar da asr. Wa fihi awdahu dalilin, a cikin wannan hadisi akwai bayyanannen dalili, ala akan anna safar al-qasadi, ashe tafiyar da ake yi wa kasaru, la yatahaddadu bi masafatin ma'luma, ba a iyakance ta da tazara sananniya ba, ba a ce sai tafiya ta kai kilomita kaza ba, ma damar sunanka matafiye to kawai za ka yi kasaru, an gane. In dai in an tambaya ina wani, za a ce yayi bulaguro, karka ce a nan 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 naje dan batta, dan batta ai ba gari bane, ya zama tafiya ce, za a ce ya je ƙauyen su dan batta, ko ya je garin su dan batta, to tunda za a ce ya je garin su, to ya nuna ba unguwa bane. A ina zai je? A ya je nan kwana dan gora, ko kuma ya je kura, kura gari ne ko ƙauye ko kuma unguwa ce? A ba unguwa ba ce, gari ne fa, garin kura, to yayi kasan, an gane ko? Amma duk nisan tafiya za a ce unguwa, misali a ce ina ya tafi a ce ya tafi mil tara to kaga mil tara kai daga ji kasan tana da nisa daga nan amma kuma unguwa ce ba gari bane to zai cika sallah ba da mai kasar daga nan zuwa mil tara yanzu da wanau ita ma ta zama gari da haka ba zai ce daga nan zuwa ta zama unguwa ita ma an gane da haka duk unguwannin nan irin su mariri nan inda da ne zaka yi kasar amma nan mariri ita ma ta hade da gari irin su rijiyar gwangwan ko duk za ka ga yanzu sun hade da gari to in dai mutum ba za a ce yayi tafiya ba za a ce unguwa ya tafi to ba zai kasaro da ko amin muna sauran mintuna eh insha Allah akwai dan kura ke nan da kake so ka abai mutum muna da sauran mintuna yake cewa falamma faraga min salatihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallarsa rakiba sai ya hau kan wannan taguwa ta su hatta atal mawqifa har sai da je gurin tsayuwa tunda har yanzu ba fara tsayuwa arfa ba mun ji ya sauka a namira a cikin hema din sa bayan rana ta yi zawali ya fito aka ya hau kan abar hawarsa da ya hau kan abun hawa ya zo gurin da ya hudu ba aka yi sallar azhar da al'asr jam'an wa qasran to bayan nan kuma sai sake hawa kan abin hawansa hatta atal mawqifa har sai da ya zo gurin tsayuwa fa waqafa sai manzon Allah ya tsaya fi zailil jabal a gefan dutse dutsen arfa din inda sakharat a wajen wasu manyan duwatsu to shi bai hau kan dutsen ba can sama sai ya hau wato sai ya tsaya fi zailil jabal wato a jelar dutsen da dutsen yana da girma duwatsun da yawa sai ya tsaya a gefan su wastaqbala alqibla manzo Allah ya fuskanci alqibla waja'ala hablal mushati baina yadai akwai wani guri da ake kira hablul mashat sai manzo Allah ya sanya shi a gaban sa yana kallon sa wa kana ala ba'iri manzo Allah ya kasance yana kan wannan raƙumin wato taguwar tasa fa akhadha fi du'a manzo Allah ya shiga addu'a fa wat tadarrua da kankantar da kai wal ibtihal da daga murya wajen ambaton Allah ila gurubi shamsi har zuwa rana ta fadi kaga ya hada azhar da al'asr tun daga azhar fa da ya tsaya akan abar hawarsa ambaton Allah yake addu'a yake har sai da rana ta fadi sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nasa an yarfa'u an badni urna amma manzo Allah ya umarci mutane an yarfa'u da su danyi sama an badni al-urna daga badni al-urna su dan tsallake badni al-urna din wa akhbara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari anna arafata kulluha mawqif yace fadin arfa din nan ko ina gurin tsayuwa ne kar mutun ya damu da sai iya guri kaza ban a duk fadin gurin arfa din da ka tsaya yayi gurin tsayuwa ne al arafata kulluha mawqif wannan hadithin shi ma ya gabata a hadithi mai lamba ta 1218 hadisin Muslim kenan a shafi na 149 wa arsala ila an-nasi an yakunu ala mashairihim manzo Allah ya aika wa mutane da kowa ya tsaya a gurin ibadarsa wa yaqifu biha su tsaya a gurin ala wato ibadarsu fa innaha min athari irthi abihim Ibrahim manzo Allah yake cewa domin yace fa innaha domin gurin tsayuwar nan tasu yana daga burbushin gadan mahaifinsu Ibrahim alaihi salam wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Manasik hadithi na 1919 Imam Tirmidhi a cikin Hajji hadithi na 1883 Imam Nasa'i a cikin Manasik al-Hajj hadithi na 314 Ibn Majah a cikin Al-Manasik hadithi na 311 hadithin Ibn Murabbi' al-Ansari radiyallahu anhu wa sahahu al-Albani fi Sunan al-Arba'a Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithi a cikin wa'annan sunan guda hudu da muka fara abinda muka karanta ya zama dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin 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 amin